Sashen Hausa da Murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25 31 41 60. A Nijar kuma za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke yamai kan mita 102.5 a zangar FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani fara'a noma da sarauniya da laldaniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi. Yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viewhouse.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Za'adili Toro ne tare da Zahra Ufage. Daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Oyo dake kudu maso yammacin Najeriya, hukumar da ke kare haɗura ta ƙasa ta ƙara kama wasu mutane. Wani kenan da ya amsa laifin da aka same shi da shi. Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa ta yi da wani Dr. Sani Yahaya Danjuna, masanin tsarin zamantakewar al'umma game da yaƙi da bauta. Kuma masu sauraro, za mu so mu ji ra'ayinku kan yadda kuke gani za a magance matsalar bauta. Lambar da za a iya kira ita ce 1-202-205-2655. Bayan ga haka kuma muna kuma dauke da shirin labaran wasanni, amma duk sai an gama shirin labaran duniya.
Sauraro, barkanmu da dare. An dake zabukan Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da aka shirya yi a sati daya, wato zuwa 30 ga watan nan na Disamba. A cewar hukumar zaben kasar yau Alhamis, shugaban hukumar Cornelia Nanga ta fada mana ba labarai cewa an samu jinkirin ne saboda matsalolin na'urar da suka shafi Kinshasa, babban birnin kasar. A makon da ya gabata, wata gobara ta lalata ɗaruruwan na'urorin kada ƙuri'a da ya kamata a yi amfani da su a birnin. Labaran ɗage zaben ya bullo ne bayan da Ms. Nanga ta yi wata ganawar sirri da 'yan takarar shugaban ƙasa a safiyar yau Alhamis. Duk da fargabar yiwuwar tashin hankali, wakiliyar muryar Amurka ta sashen Faransanci da ke Kinshasa ta ce, ba a kai sojoji a kan titunan birnin ba, amma kuma babu wata hayaniya da ke faruwa a birnin. Tun farko a ƙarshen shekarar 2016 aka shirya yin zaben ƙasar, amma aka jinkirta saboda shugaba Joseph Kabila ya iya sauka daga kan mulki a ƙarshen wa'adinsa na biyu. A wasu jerin rubuce-rubuce da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a safiyar yau Alhamis, ya kare matakinsa na fara janye sojojin Amurka daga Siriya, inda ya ce Amurka ba ta son ta zama 'yar sandan gabas ta tsakiya, da yake mai da martanin caccakar da 'yan majalisar dokokin ƙasar da masana suka yi masa. Trump ya ce kasancewar sojojin Amurka a Siriya ba abin da yake haifarwa Amurka, sai dai asarar rayuka da tarin daloli da Amurkan ke kashewa wajen kare wasu, waɗanda kusan lokuta da dama ba sa godewa abin da Amurkan ke yi musu. Shugaban ya bayyana Rasha da Iran da Siriya a matsayin maƙiyan ƙungiyar ISIS a yankin, amma Amurka ce ke yin abin da ya kamata su yi. Jiya Laraba, ba tare da wani cikakken bayani ba, Trump ya bayyana cewa Amurka ta sami nasara akan ƙungiyar 'yan ta'addan ISIS, sai kuma ga sanarwa daga fadar White House da ta biyo baya akan cewa Amurka ta fara maido da dakarunta gida daga ƙasar da yaƙi ya ƙi daidaita. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun tarayyar Amurka ta yi fatali da yawanci manufofin gwamnatin shugaba Trump da ke neman hana ba da mafaka ga baƙin haure da ke gujewa tashin hankali a ƙasashensu ko na ƙungiyoyin ɓata gari. A watan Yunin da ya gabata, tsohon babban alkalin ƙasar Jeff Sessions ya shiga batun wata mata 'yar ƙasar El Salvador da ake kira Abby, da aka hana ta samun mafaka a matsayin mai fuskantar tashin hankalin cikin gida. Aka kuma ba da umarnin janye takardunta ba tare da ɓata lokaci ba. abin da ya sa jami'an ba da mafakar su hana bakin gaba daya damar bayyana fargabar su game da komawa kasar su inda ikirarin su na neman mafaka ne bisa tashin hankalin cikin gida ko mai alaka da kungiyar bata gari. Alkalin kotun gurdumar Emmett Sullivan ya saka dokar ta dindindin akan umarnin da session ya bayar akan cewa ta sabawa dokar baki ta kasa. Bisa dokar Amurka, sabbin bakin da suka shiga kasar da ke nuna fargaba komawa kasar su dole ne a ba su damar bincike da tambayoyi don tabbatar da dalilin su, tsoron su. Hukumomi a yankin Baja da ke jihar California sun kama wasu mutane uku waɗanda ake zargi da kisan wasu matasa biyu bakin haure 'yan kasar Honduran waɗanda aka gano gawawwakin su ranar Asabar a birnin Tijuana da ke kan iyaka Amurka da Mexico. Masu binciken sun faɗa a wata sanarwa cewa an kama maza biyu da mace guda ɗaya akan batun kisan da kuma wasu laifuffuka. Shekarun matasan da aka kashe sun kai kusan 16 da 17 ne. A wata sanarwa da aka fitar ta ce matasan 'yan gudun hijira suna tafiya ne akan hanya sai wasu suka tunkare su a wani abu mai kama da yunkurin fashi da makami. Wani da ke tare da su ya samu rauni amma ya iya tserewa. Kuma daga baya an gano gawarwakin matasan a wani sako da alamun an caka musu wuka an kuma makare su.
A gaida Zahra'u Faje kenan. Labarin da ka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla yanzu kuma sai rahotanni. Zamu fara ne daga rahoto daga jihar Oyo Najeriya inda za ku ji cewa hukumar kare haɗura ta ƙasa ta kama mutane sama da 50 da suka aikata laifuka daban-daban. Wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani.
A kokarin da take yi na hana aukuwar haɗura a bisa umarnin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bada, hukumar kare haɗura ta ƙasa a jihar Oyo FRSC a takaice ta kama tare da gurfanar da mutane sama da 50 a gaban kotun tafi da gidanka da na aikata laifuffuka iri daban-daban a Ibadan da kewaye. Komandan hukumar kare haɗura FRSC a jihar Oyo uwar gida Cecilia Alawoce ta tabbatar da hakan a Ibadan.
What we are aiming at is to ensure that people drive safely in this period. Most of the people that we have arrested this morning are passenger vehicles, even small vehicles that have overloaded themselves. The vehicle that is supposed to carry 4 passengers are carrying 6 passengers.
Madam Cecilia Alawo tace abin da muke bukata shine mu tabbatar da cewa jama'a na tuki da hankali a cikin wannan lokacin bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara. Tace yawancin mutanen da sun kama a yau suna tukin motocin passenger ne, an yi musu ha'incin lodi. Ananan motocin da ya kamata su dauki fasinjoji hudu suna daukar fasinjoji guda 6. Cecilia Alawo ta kara da cewa sun jibge jami'an su a jihar Oyo don komai ya tafi daidai a yayin bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara. Daya daga cikin waɗanda aka kama, Isawu Muraina, ya tabbatar da aikata laifin tuki.
Actually they proved me that I'm driving reckless. They now bring me to office. They charge me, I've paid $8,200.
Isawu Muraina yace da aka kama shi an gaya masa cewa yana tukin ganganci ne, sai aka kawo shi a ofishin hukumar aka yi masa tara naira 8,200 kuma ya biya. Shi ma daya direban da aka kama yana tuki babu lasin yace an yi masa tarar naira 5,000.
So I said for driving without license and I was charged to pay $5,000.
Sauran laifuffukan da aka yi wa direbobin tara dai sun hada da gudun fanfalaki, mugun lodin passenger da kaya fiye da kima, tukin ganganci da dai sauransu. Idan ba a manta ba, shugaban hukumar kare haɗura ta Najeriya Dr. Boboye Oyeyemi ya kaddamar da kotunan tafi da gidanka guda 201 a Ibadan da za su yi shari'o'in masu karya dokokin tuki a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
In ka ji takin maza da bambanni da na maza jan taka,
To madalla a gaida Hassan Umar Sambuwal daga Nigeria zamu leka babban birnin zamu leka a Niger a birnin Kwanni inda Haruna Mamman Bako ya hada mana wannan rahoton
Hukumomin jamhuriyar Niger ta la'akari da matsalolin tsaro da kasar ke kokowa da su a waɗansu iyakokinta sun bada umurni wa gwamnoni da shugabannin gundumomi da magajin nan gari da sarakunan gargajiya da su gaugauta yin kashedi wa al'ummomin su musamman matasa da kar su kuskura su yi amfani da wasar wuta da ake kira petar ko knock out albarkacin sallolin ƙarshen shekara da sun ka hada da sallar Kristimati da sallar shiga sabuwar shekara 2019 Dr. Asuman Sumaila shine magajin garin birnin Kwanni a lokacin da yake wannan kashedi wata al'ummar
sako ne mai tsasuwa biskan yanayi na lokacin da muke ciki muna ƙarshen shekara kwe al'adoji na yaran mu da duk aka ce shekara ta kare suna uhani da wannan petar shi ko petar ki in ka diba kunna shine ake ajewa yaro ba abin da ya shami shi kish abin da kadai yake so lokacin da do ya buga wannan petarki ya ji dai ya koka ba ruwan shi da inda zai hadawa tana yiwa da kunna ya kada sai cikin karaka ga zai haddasa da gobara wanda za a sai ai ta tunanin me ya kawo wannan gobara a rasa dalilin ta to kuma na biyu cikin context wanda muke ciki yau petarki nan da ake buga ba ka bambanta shi da bugun bindiga kaga akwai tsoratar da al'umma ita ta kanta saboda da wani da ji kukan petarki na abin da yake tunani bindiga ce aka buga biskan wannan ne da muka zamba muka yi nazari muka shawarwaki muka ce ma jami'an tsaro to su tsari babu buga petar nan Kwanni kuma duk sun kaga yaran nayi koko inda ake saida shi don su yi interpeller waɗannan masu sai shi koko yaran da ke buga shi da musamman kwanciyar hankali ta al'umma
wannan kashedi na hukumomin jamhuriyar Niger na zuwa ne a daidai lokacin da akan iyakar Niger da Nigeria bangaren jahohin Tawadoso daga Niger sai Sokoto Kebbi da Zamfara daga tarayyar Nigeria ake ci gaba da yin ganawa ta magabata domin daukar matakai game da waɗansu barazana da ma yin garkuwa da mutane da ake gani abinda ke sawar hukumomin cewa wasa da wuta a irin wannan lokaci ba abin amincewa bane shi ina ra'ayoyin jama'a game da wannan matakan da hukumomin suka dauka ita ce tambayar da na yi wa waɗansu 'yan Niger a yau da suwahe.
Sani Isa Asinona. Gaskiya wannan doka da aka haza ta yi wallahi. Wannan dai haza ta Allah Sibon ya yi.
Sunan Musa Babu Hussaini. Wannan doka da aka sa gaskiya ta yi saboda halbar nan bai da amfani a cikin ƙasa kuma gashi dama ana zaman tsardar.
Sunana Habibullahi. Dai wannan al'amari ya yi kyau. Saboda ya kamata a ce mutane sun gano in an sa doka wai hukuma ba dan a takura jama'a bane ba. Dan a dauki matakai ne wanda zama lafiya zai ƙara tabbata a cikin al'umma kenan in an sa doka ni ina ganin uwayen yara ya kamata su bada haɗin kai su taimaka ma hukuma wajen tabbatar da zaman lafiya a cikin al'umma ku hana ɗiyanku in kun gani kawai
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
a gaida Haruna Mamman Bako to madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin namu na yamma tambayar muka muku ita ce shin me za ku ce dangane da wannan matsalar ta yaya za a magance matsalar bauta a yankunan Afrika baki daya kafin mu bude layukan mu mu shakata da wannan waka
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Assalamu alaikum, wani akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Me suna Alhaji Musa Garu, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Nigeria.
To Malam Musa, gare ka.
To alhamdulillah, dangane da inda za a cire bauta ga yankunan mu na Afirka ko?
Eh, haka ne Malam Musa.
To gaskiya al'amari idan muka dauka gaskiya ita kanta daje ne kalwa babun nan ne abun tutuwa ne wanda ke aka dauki maganar bauta kaga abubuwa ne wanda suke gaskiya al'amari za a ga wani abu ma kamar su kansu shugabanni wanda suke kamar na turai haka wanda kaga za su ba ku ƴancin kanku amma kuma har yanzu kamar kuna karkashin bautar su ne kuma idan aka ce an dauke maganar ita kanta bauta nan Afirika gaskiya al'amari wasu mutanen da za ka ga su suke bautar da kansu dan mutum kaga misali a ce ka dauki kudin ka ce wai za bari ka tafi wata kasa domin ka je kai wani aiki ka ka bautar da kanka da ka mu kira ga muke ga mutane ya kamata mutane su bari su kiyaye kansu kuma a tabbatar da cewa gwamnati tana kulawa da al'umma su kansu ba a bautar da mutane domin a samu matsala ba.
Musa mun gode har yanzu da muna Kaduna, wani akan layi da Kaduna?
To rubaji ya kike
wallahi alhamdulillah ya kike
suna ran lafiya kallon suna na Murtala dinna kiran ku da daga sakamakon tarihin Najeriya.
To malam Murtala gare ka.
To mun gode maka mutum Malam Musa ga to gaskiya bayani ne to kaga mun fara ganin maganar bautan nan zai wuya fa kawo ka sai Afirka saboda ina so in gaya ma masu kuɗi mafi yawanci na Afirka fa duk ba da zaka je gidan shi ka ga bai dauki wani ko mai guga ba ko mai ko mace mai musu dauke da hidiman gida wai suna kiran su house help. To kaga wannan ai bautarwa ne in su za su magani ka ga da ba zai dauka talaka dan wanke bautar da shi.
To malam Murtala ai wannan biyan su ake aiko?
Na'am,
wannan mutane ai malam Murtala biyan su ake ana ba su alwashi a kowane wata.
Ato ai ba ma na ai ko ba ma na asali ma na dan ya gane wani abu dan ya ce rayuwa idan ba ba shi wani abu zai ce rayuwa ai ba zai da amfana da shi ba amma abin da ake so kawai yadda in kun ma sun dauka tura su makaranta yadda suke tura yayan su
to
su tsira da yayan su ke tsawa su ba su abinci da yayan su ke to kaga ga cewa mu
Malam Murtala mun gode Malam Murtala yanzu mu leka a Bauchi wani akan layi daga Bauchi.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
Assalamu alaikum Malam Ayuba.
To ra'ayina na yau shine akan bauta da Allah ina kira ma gwamnati da kuma ƴan kasuwa da masu hannu da shuni yana da kyau su kula da mutane su ba su taimako kwarai da gaske idan jama'a suka samu taimako ta hannun gwamnati da kuma ƴan kasuwa da masu hannu da shuni to lalle za a daina bautar da mutane. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba mun gode kwarai yanzu sai mu leka a Niger State wani daga Niger.
Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba.
Okay Malam Ibrahim gare ka.
To ni gaskiya ra'ayina a yau game da ainihin wannan bauta da ainihin ɗan uwana al'umma ke fita a ƙasashen duniya to ya samu asali ne bisa ga ainihin rashin adalci da ainihin manyan mu na kasashen mu na Afirka suke muna akan tattalin arzikin da Allah hore muna kasashen mu domin saboda da Allah ya hukunci ba a sata dukiyar kasa to babu yadda za a yi wani ya tashi wata kasar da ita wata kasar neman kuɗi kasar Turai to ba su da kishin da za su gina ainihin kasashen mu na Afirka shike sa ainihin mutanen mu ke fita wasu kasashen da Turawa.
To
da alintu wannan kasashen ba sun yi mu arziki bane ba mu arzikin da ba iya gurgudu Allah hore mana
to mun
amma kuma ya kasance fata dukiyoyin kasar ta yi yawa shike sa kike fita a wannan kasashen
mun gode mun gode gare ka har yanzu dai muna a Niger wani daga Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na magana da Garba mai nama Uja.
To Malam Garba gare ka me ra'ayinka akan wannan tambayar da muke yi?
Gaskiya ni na goyi bayan wannan dan uwannawa mafiya abin da ke kawo haka nan kawai shugabanni ne wanda yake in ka kalla sukan tauye a haƙƙin al'umma da za a samu shugabanci na kwarai ai kaga da wani ba zai iya sanna kawo nuri ko kuma ya zama ya kasa kare kan mutuncin kanshi ba saboda haka ni haka nake gani ni ma wannan shine ra'ayina
to ni zakta kan waɗanda har yanzu a kasashen mu na Afrika arewacin Niger Nigeria in ce da Afrika zanta baki da har yanzu akwai gidajen zakka zuwa iske akwai mutane wanda sakin kamar an ce ai bayo mu ne mi zaka ce a wannan lamarin
kaman a cikin mutum tun gida a ce bayan mu ne wannan ayin ka kalla duka re abin ai ya samu asali daga haka ne
to ganin ka wani kira gare ka ga shugabannin yankunan namu
shugabanni su yi adalci shine kiran da muke musu don wallahi matukar gaskiya shugabannin mu ba wani adalcin da suke yi sai dai kawai muna kira gare su ji tsoron Allah kamar yadda suka san haƙoƙin al'umma suna san su duk wani abin da ka doka na al'umma Allah zai tamu
to mun gode gare ka daga Niger zamu daika a Zuru wani daga Zuru wani ne daga Zuru assalamu alaikum har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka wani ne daga Zuru
kai magana mana
muna jin
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam gare ka malam
kuna magana da su mu rubuta da su ke bisa wanda aka fi so da wanda su
to muna jin ka
wato ra'ayi na game da sai da fahim da ake yi abudu duk abin da sai garo ya daga ya kare magana Alhaji Musa Garo muna godiya
to
a huta lafiya ya ba wani bayani sai dai gobe
to mun gode kwarai har yanzu dai muna nan sashen Hausa na muryar Amurka tambayar da muka muku ita ce me za ku ce dangane da wannan matsalar ta yaya za a iya magance matsalar bauta a yankunan Afrika baki daya sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC wani akan layi wani ne akan layi yau dai shirin na oi tambayar muka tura mu ita ce akan batun bauta ne ta yaya za iya magance matsalar bauta a yankunan mu na Afrika baki daya za ku iya kira layukan mu da za ku iya kira ita ce sune 1 202 26 55 55 to jama'a mun gode da waɗanda suka kira Allah ya kai mu gobe yanzu masu sauraro za sai kuma shirin namu na gaba shirin wasanni a takaice daga Nigeria
wasanni a takaice
za a fafata wasan sada zumunci tsakanin kasashen Nigeria da Masar hukumar kullon kasar Masar ce ta bayyana shirya wannan wasan wadda za a buga a Nigeria a ranar 26 ga watan Maris na sabuwar shekara kasashen biyu duk sun sami tikitin fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afrika duk da yake za su buga wasannin karshe na neman gurbin gasar kafin fafatawar da za su yi ta sada zumunci Nigeria za ta karbi bakuncin kasar Seychelles yayin da kasar Masar kuma za ta kara da jamhuriyar Niger kasar Senegal ta karkare shekara ta 2018 a zaman kasa ta daya a nahiyar Afrika a fagen ta Maula na jadawalin mafifitan kasashe na hukumar FIFA na wannan watan da aka fitar a yau Alhamis Senegal din tana matsayin ta 23 ne a duniya yayin da Tunisia da take matsayin ta 2 a nahiyar Afrika take ta 26 a duniya kasar Morocco tana nan ta 3 a nahiyar Afrika kuma ta 40 a duniya Nigeria ma tana nan ta 4 a nahiyar Afrika kuma ta 44 a duniya yayin da kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo take ta 5 a nahiyar Afrika kuma ta 49 a duniya Ole Gunnar Solskjaer ya sake dawowa a filin atisayen kungiyar Manchester United inda ya soma aikin horar da ƴan wasan kungiyar na wucin gadi a yau Alhamis. An dauke shi aikin horarwar ne na rikon kwarya ya zuwa ƙarshen wannan kakar wasannin biyo bayan sallamar kocin kungiyar Jose Mourinho. Duk da yake Soldier dan shekaru 45 na da damar da zai iya samun aikin na dindindin, United din na son yin amfani da wannan lokacin domin ta yi nazarin al'amura, yayin da shi ma Soldier kungiyarsa da yake aiki a kasar Norway take dakon komawarsa a watan Mayu. To sai dai ana ganin cewa idan al'amura suka tafi daidai, mai yiwuwa kungiyar ta bar masa aikin na dindindin. Hukumar kwallon kafar Ingila ta ce tarar kungiyoyin Arsenal da Tottenham sakamakon kasa tsawatar ƴan wasansu a fafatawar da suka yi a gasar Premier a ranar 2 ga watan nan na Disamba. Arsenal za ta biya tarar fam 45,000 yayin da Tottenham za ta biya fam 50,000, kuma dukkan kungiyoyin sun karba laifin tuhumar da aka yi musu. Tankiya ta barke tsakanin ƴan wasan kungiyoyin ne bayan da Eric Dier na Tottenham ya rama kwallon farko da aka sha su a wasan, wanda daga ƙarshe Arsenal ce ta yi galaba da ci 4-2. Dier ya saka yatsansa a baki yana murnar jefa kwallon, wanda hukumar ta ce yana iya tunzurawa. To amma kuma ta ce ƴan wasan Arsenal da ke benci ba su da hujjar tunkararsa, balle ma har su shiga filin wasa kamar yadda suka yi, wanda ya haifar da hatsaniya tsakaninsu. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Zaɓukan Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da aka shirya yi da sati ɗaya wato 30 ga watan nan na Disamba a cewar hukumar ƙasar yau Alhamis. Shugabar hukumar Cornelia Nanga ta faɗa manema labarai cewa an sami jinkirin ne saboda matsalolin na'ura da suka shafi Kinshasa, babban birnin ƙasar, a makon da ya gabata. Wata gobara ta lalata ɗaruruwan na'urorin kaɗa ƙuri'a da ya kamata a yi amfani da su a birnin. Labaran ɗage zaben ya ɓullo ne bayan da Ms. Nanga ta yi wata ganawar sirri da 'yan takarar shugaban ƙasa a safiyar yau Alhamis. A wasu jerin rubuce-rubuce da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a safiyar yau Alhamis, ya kare matakinsa na fara janye sojojin Amurka daga Siriya, inda ya ce Amurka ba ta son ta zama 'yar sandar gaba ta tsakiya, da yake mai da martani kan caccakar da 'yan majalisar dokokin ƙasar da masana suka yi masa. Trump ya ce kasancewar sojojin Amurka a Siriya ba abin da yake haifar wa Amurka, sai dai asarar rayuka da tarin daloli da Amurkan ke kashewa wajen kare wasu, wanda kusan lokuta da dama ba sa godewa abin da Amurka ke yi musu. Shugaban ya bayyana cewa Rasha da Iran da Siriya a matsayin maƙiyan ƙungiyar ISIS a yankin, amma Amurka ce ke yin abin da ya kamata. Hukumomin yankin Basha da ke jihar California sun kama wasu mutane uku waɗanda ake zargi da kisan wasu matasa baƙin haure biyu 'yan ƙasar Honduran, waɗanda aka gano gawarwakinsu ranar Asabar a birnin Tijuana da ke kan iyaka Amurka da Mexico.
Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Yanzu a madadin Zahra Ufage da Tatiana gabatar da shirin, da kuma Julie Grisham da ta hada shirin da bada umarni, sai kuma injin namu Zernek ni na ku Abdul Aziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin Washington DC.